بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من بركة سادوا أولا اللغة من البركة أولا مسلاة من تارن البركة إن شاء الله Masallacin Uthman bin Affan da ke nan bayan tsohon Illan Bank a nan anguwan Jari cikin garin Bauchi wadda muka haɗu ba don komai ba sai don ci gaba da karatu cikin littafin nan na fiqhu mai suna Al-Akhdari talifin babban malami Al-Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari muna roƙon Allah ta'ala jikansa da rahama ya jaddada masa gafara da rahama a cikin kabarinsa wannan shi dai kasance darasi na 15 a cikin jerin darussan da muke a cikin littafin idan za a iya tunawa a darasin da ya gabata a bayan darasi na 15 mun kwana cikin fasalin nan da yayi masa take da suna faslun fi bayani mujibatul ghusl fasalin da ke bayani akan abubuwan da suke wajabta wanka wadda mun yi mas'ala ta farko ta biyu yau za mu tashi akan na uku ne a darasin baya saboda mu dan kada kura kadan yayi mana bayani akan abubuwa guda ku da suke wajabta wanka alisafin sai kawo na farko shine aljanabatu janaba na biyun sa alhaidu ma'ana jinin al'ada na ukun sa shine annifas jinin biki jinin haihuwa to a wancan darasin har mun shiga cikin bayanin na farkon wanda shine janaba yayi mana bayanin cewa janaba din nan ya kasu kashi biyu ne akwai janaba ta fuskan fitan maniyi wannan a bacci ne ko a farke ta hanyar jima'i ko ninsa to wannan ana kiransa da suna janaba mutukan maniyi ya fita daga cikin mutum to lallai wajibinsa ne yayi wanka domin kawar da najasa da kuma janaban da ya same shi sai kuma na biyu karkashin rabe-raben janaba shine yace mana maghribul hashafati fil farj ma'ana koyan hashafa kanka ce a cikin farjin mace wanda wannan shi ma yana cikin abin da yake amsa sunan janaba ta yadda idan haka din ya faru wajibi mutum sai yayi wanka domin tsarkake janabansa to dan wata matashiya da nake so mu yi dauraya gabanin mu dora akan bayani dangane da sauran abubuwan da suke wajabta wankan yana da alaka da karatun da ya wuce ne tunda muna magana akan janaba fitan mani da makamantansu to ya kamata mu sani cewa shin wai mani din nan najasa ne ko kuma ba najasa ba to ko shakka ba malamai sun yi sabani dangane da wannan mas'ala ta yadda aka rabo biyu a yayin da wasu suke tafiya kan cewa mani ko kadan ba najasa bane wasu kuma suna tafiya akan cewa najasa ne ta yadda idan ya taba tufafinka ko ya taba jikinka ko wani wajen da za ka yi ibada to lallai ba za ka yi ibadan ba sai ka wanke sai ka kawar da shi kuma kowane bangare da irin hujjojinsa da irin dalilan da suka dogara da shi har suka yi wannan hukuncin abin da ya jawo kasancewar babu wani nassi karara sahihi sarihi wanda ya fito karara kuma ingantacce ya bayyana cewa lallai najasan ne ko ba najasan ba don haka dukkan ayoyin alqur'ani mai girma da kuma ahadisu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka bibiya za a ga babu wani bayani karar da yake bayani akan wannan mas'alar na cewa mani najasa ne ko ba najasa ba to wannan ya jawo malamai kowa gurgurdan abin da ya fahimta daga nassoshin shi yake bada hukunci wajen tafiya akan najasan ne ko ba najasa ba to jama'a gaskiyar magana mafi ingancin zance daga cikin zantukan guda biyu wanda ya fi rinjaye
shine zancen malaman da suke cewa mani tsarkakeccen abu ne ba najasa bane ba wannan shine maganan jumhurin malamai ma'ana majority su kuma a mazhabobin nan guda hudu idan ka fara da hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila to bangare guda biyu da shafi'iyya da hanabila duka sun tafi akan cewa ba najasa bane malikiya tabbas suna tafi akan cewa najasa ne kamar yadda suma bangaren hanafiya suna tafi akan cewa najasa ne amma dai su karfafa wannan su bai kai na malikiya ba to kamar yadda faɗa mana mafi ingancin magana cewa lalle mani ba najasa bane sarkakeccen abu ne kai dai kawai kazanta ne irin su kaki irin su majina kawai amma ba kazanta ba na ba najasa bane irin fitsari irin abin da ya shafi bayan gari wato ba haya kenan to wannan maganar da suka faɗa na cewa mani ba najasa bane ba wai da ka bane akwai hujjojin da suka dogara da shi wajen fitar da wannan hukuncin da cimma wannan matsayin ina daga cikin dalilan cewa mani ba najasa bane ma jaa fi as-sahihi an aisha radiyallahu anha ya inganta a cikin bukhari da muslim ya tabbata hadisin na aisha Allah ya yarda da ita tace kuntu afruku al-maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam jumata sanana aisha ta kasance tana kankare busasshen mani daga cikin tufafin annabin Allah sai rada amincin Allah su tabbata a gare shi wa yadhhabu fayusalli fihi sai annabi ya tafi kuma yayi sallah da wannan tufafin ba wankewa ta yi ba kankarewa ta yi to yanzu kun ga wannan hadisi ne wanda yake ingantacce bukhari ya rawaice shi to ga tambaya to Allah idan fitsari ya taba jikin tufafin mutum ko ba haya ina nufin bayan gari kenan shin mutum kankarewa zai yi samu tsarki ko kuma sai ya sa ruwa ya wanke ko shika babu sai mutum ya sa ruwa kafin ya zama ya samu tsarkin tufafinsa sakamakon yadda fitsari ya taba ko ba haya ya taba masa jikin tufafi kenan kasancewar nana Aisha tana kankare busasshen mani daga tufafin annabi wannan yana cewa kenan ba najasa bane irin fitsari da ba haya ballantana a bukatu da cewa dole sai an wanke kafin ya sarkaka wannan hadisin shine hujja na farko da waɗannan malaman suka yi dalili da shi akan cewa lalle mani tsarkakeccen abu ne ba najasa bane ba domin inda najasa ne ba zai yi a kankare shi kuma annabi ya sallah da shi ba tare da an wanke ba hujja na farko hujja na biyu daga cikin hujjojinsu wadda hadisi ne shi ma wadda al-imam ibn Khuzaimah ya kawo shi a cikin sahihinsa yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaslitu al-maniyya min thawbihi cewa maikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan goge mani daga cikin tufafinsa ya bisan na'am bi arqil idhkar wato yakan goge shi da wani abu da yake da kama da sabulu ko omo a irin zamanin mu thumma yusalli fihi tun gabanin ya bushe sai annabi tafi ya je ya salla da wannan tufafin nasa wa yahudduhu min thawbihi yabisan wal lokacin kuma idan ya tarar da mani busashi a cikin tufafinsa to yakan ainihin goge ne ya kankare thumma yusalli fihi sa'annan sai ya salla da wannan tufafin da ya kankare busashen mani daga jikinsa to kun ga wannan fa aikin annabi ne kai tsaye ba wai wani ne yayi ba domin wani zai iya cewa to ai wancan aikin na Aisha da take cewa tana kankare busashin mani daga tufafinsa har yayi sallah da shi wataƙila bai sani bane ba duk da kasancewa shi ma na dan ba karkuwa zai a ce annabi bai sani ba domin abu ne wanda ba zai yi a ce Allah ta'ala ya bashi yayi sallah da abun da yake na darsa ba akwai hadisin da yake nuna cewa wata rana annabi ya zo yana sallah da takalmi ana cikin sallah sai ga ya matsa gaba ya cire takalman ya ci gaba da tsayuwa ba takalmin wannan yasa sahabbai su ma duk suka cire nasu takalma din to bayan idan da sallah sai ma'aikin Allah yake tambayar su ya daga kun cire takalman ku suka ce ya rasulullah mun kai ma ka cire ne zaka muke tsammanin watakila ko wahayi ne yazo cewa kar a kuma sallah da takalmi sai yace a abinda yasa shi ya cire nasa saboda malaika jibril yazo ya bashi labari ne ya sanar da shi wannan takalmin nasa akwai najasa jikinsa don haka sai ya cire kada ya sallah da takalmi mai najasa to kun ga kenan inda a ce muku mani najasa ne na na shi tana kankarewa daga cikin tufafin annabi ba tare da ta wanke ba babu yadda za a yi Allah ya bar shi ba tare da ya aiko malaika jibril dan ya masa magana ya tunatar da shi akan cewa tufafin kan nan akwai mani wanda ba a wanke ba to da haka kenan wani yana cewa ko annabi ya sani ko bai sani ba lalle haka abun yake tunda ba a kawo wani labari ba wani hadisin da yazo yana cewa an tuna wa annabi ko sanar da shi cewa dole ya je ya sarkake wannan tufafin ba to uwa uba gashi wannan hadisin da Ibn Huzaima ya rawaita a cikin sahih Ibn Huzaima wanda yana cewa shi kansa annabin ma haka yake ba wai wancan da ake yi masa ba to dan haka wannan hujja ne da yake nuna cewa ko shaka ba mani ba najasa bane ba tunda da najasa ne da annabi sai ya wanke kafin ya samu daman yin sallah da shi hujjar su na uku na cewa lalle mani ba najasa bane shine abin da aka rawaita daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi yace ma'aikin Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi yace innamal maniyu kal busaqi wal mukhat ku sani cewa shi mani kamar kaki ne kamar majina ne haka kamar yanda muka sani cewa kaki da majina duka waɗannan ba najasa bane kai dai kawai mutun yayi mu'amala da su ana daukan sa a matsayin kazami don haka dan mutun yayi kaki ya tohar ba za a ce ya tofa najasa ba don mutun an ga kaki a jikin tufafin sa ko majina ba za a ce ga najasa a jikin tufafin ka je ka wanke ba to don haka kasancewar an kwatanta mani da waɗannan abubuwa guda biyu wanda su mun tabbata cewa ba najasa bane yana cewa lalle shi ma mani ba najasa bane sai dai kawai shi wannan hadisin akwai maganganun malamai a kansa wasu na ganin cewa hadisin bai inganta ba to amma idan aka lura da shawahidu ma'ana wasu hanyoyin da suke karfafan sa lalle hadisin zai iya kasancewa hasani mafi kankantan daraja cewa a ce hadisi ne hasan wanda za a yi aiki da shi kuma za a iya karfan sa a yadda cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka din ko musamman an samu ba ta hanya guda ɗaya ba bayan hanya Abdullahi dan Abbas an rawaita ta hanyan wato Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma ya rawaici makamanciyar irin wannan riwaya wanda mun sani cewa kamar na ambata mana waɗannan abubuwa guda biyu kaki da majina dukkan su ba abu ne wanda suke na najasa ba kai dai kawai kazanta ne don haka idan ya zama mun dauki mani a matsayin kaki da majina sai muka cewa hatta kankare wanda Nana Aisha take yi idan ya bushe da shi kansa wanda manzon Allah yayi din wato yayi shi ne min babit tanzifi la min babit tatuhir mana yayi ne a matsayin dan ya tsaftace tufafin ya zama ba a ga wani abu na datti a cikin tufafin ba ba wai dan ya tsarkake ba akwai mace tsakanin tsaftace abu da tsarkake shi tsafta daban tsarki daban don haka kenan sanda aka ga majina a jikin tufafin mutum wannan bai nuna cewa dan tufafin nasa najasa ne kai dai za a ce da a dauke shi a matsayin kazami ne ga majina ma duk a jikin rigansa to haka shi ma mani da a dauki mutum cewa kawai yayi kazanta ne bai kamata a ga alamar sa a jikin tufafin mutum ba kasancewar sa kazanta ba wai dan kasancewar sa najasa ba don haka ta kankare wanda shi annabi yake da wanda Nana Aisha take yi masa har ma wankewan duka ana yin sa ne tanzifan la tatuhiran saboda tsaftacewa ba dan tsarkakewa ba wannan shine abinda majority malamai suka tafi a kayan sa hujja na hudu wanda kuma shine ma hujja mafi karfi wanda kuma zai fi kama hankali daga cikin hujjojin da suke nuna cewa mani ba najasa bane cewa annahu aslu kulli ibni adam shi fa mani nan kada mu manta shine tushe shine asalin kowane dan adam kowannen mu anan daga wannan hanyar aka kera halittansa in ka cire annabi adam shi kadai da matarsa na hawa wanda su ne iyayenmu na farko zamu ga cewa su an yi su ne shi annabi adam an yi shi daga turbaya ita kuma an yi shi daga jikin hakarkarinsa ko an yi ta daga jikin hakarkarinsa to duk wanda da su biyo baya dukkanmu daga wannan hanyar muka samu ta hanyar dugon mani ne kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ana hada halittan ko ne daga cikin mu a cikin mahaifiyarsa a matsayin wato dugon mani don haka dukkan mu daga wannan matakin muke asalin halittan ko dan adam dugon mani idan kuwa asalin halittar dan adam dugon mani ne gashi ko Allah ta'ala yana faɗa game da dan adam yana cewa walaqad karramna bani adama ajega mun karrama jinsin dan adam Allah ya bashi wani girma da bai ba mu kowa daga cikin halittunsa ba domin a ƙarshen ayat sai ya ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun fifita su akan dewa daga cikin waɗanda muka halitta fifita mu bayyane don haka kenan tunda Allah ta'ala ya fara halittar dan adam ya zama tushen halittar mu yan adam wanda yace ya karrama mu ya fifita mu ya zama daga dukkan mani ne to babu yadda za a yi zama asalinmu kuma ya zama daga najasa aka samar da shi wannan fa muna faɗan ordinary mutum wanda Allah ya ce walqad karramna bani adam wanda hatta wanda ba musulmi ba ya shiga cikin wannan karamcin da Allah ya yi madan adam din wanda kuma mun sani a cikin jinsin adam din nan ne ake samun annabawa ake samun manzanni waliyan Allah siddiqai shahidai da sauran manyan bayin Allah babu yadda za a ce kuwa annabawan Allah zababbun Allah irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin su annabi Musa irin su annabi Isa annabi Nuhu annabi Ibrahim duka waɗannan a ce wai asalin su daga najasa ne ba sai yiwu ba saboda haka tunda asalin kowane dan adam daga maniyi ne to babu kadda zai a ce wai asalin dan adam daga maniyi ne wannan ordinary dan adam balantana ka duba sauran annabawan Allah to saboda haka jama'a wannan ra'ayin shine ra'ayi mafi inganci mafi karfi akan cewa lalle madi'i ba najasa bane ba amma wannan bai ba da daman mutum ya cika dabarun sa a jikin sa ko a jikin tufafin sa lalle idan ya taba maka jiki ko tufafi yi kokari ka wanke ko ka kankare ta yadda ba za a ga gurbin sa ba wannan cikan tsafta sunan sa ba wai cikan abun da ya shafi sarki ba sannan kuma abu na biyu da nake so a gane karkashin wannan mun ce mani ba najasa bane to kar kuma a dauka wato hatta fitansa ma ba illa bane abu da nake so a gane fitansa daga jikin mutum illa ne ina nufin cewa yakan wajabta wanka kamar da muka wuce a karatun satin da ya gabata dole mutum idan mani ya fita jikin sa sai yayi wanka amma abu da ake faɗa shine idan mani ya taba jikin tufafin mutum ba dole ne kuma sai ya wanke ba kai dai cikan tsafta ne mutum ya wanke din ya zama ya tsaftace ya kawar da wannan saboda ya zama cikakken mai tsafta ba wai dan ya tsarkake wannan tufafin ba don haka kenan da za a samu mutum mani ya fita daga jikin sa sai ya zama bayan yayi wanka sai ga kuma ga wani alaman sa a cikin tufafin sa wataƙila har yayi sallah a haka to wannan ba abin da ya samu sallar sa dan yayi sallah da busasshen mani a cikin tufafin sa ba komai sallar sa tayi illan a ce ya gama ne bai san yaushe abin ya faru ba bai yi yunkurin yayi wanka tunda bai san yaushe abin ya faru ba to shine matsala amma yayi wanka na fitansa amma sai ya ga alaman sa a cikin tufafi to wannan ba komai ko yayi sallah da tufafin a fahimci wannan da kyau ina fata mun fahimta to Allah ya sa mu dace to za mu shiga cikin karatun mu karatun yau shine da mu je zuwa ga al-mujibu thani abu na biyu da yake wajabta yin wanka wanda mutum zai wanka a matsayin wankan tsarki ba wankan tsafta ba bayan ya ambaci na farko wanda shine fitan mani ko dai ta hanyar saduwa ko dai ta hanyar mafarki ko abin da ya shafi goyen hashafa a cikin farji waɗannan abubuwa suna wajabta wanka a matsayin janaba to shine ya matsa gaba ya tambaya ce ma hukumuhu in ra'a fi manamihi ka annahu yujami menene hukuncin mutum wato idan yayi mafarki ya gani a cikin baccin sa kamar yana jima'i to amma kafin mu je gaba jama'a wato shi malam din bai ƙara bayani akan sauran nau'in guda biyu ba na al-haid wa nifas iya janaban ne ya ƙara bayani yayi dogon sharhi akan sa wanda yana ganin lalle ya kamata shi din ma maganan haida da nifasin mu dan ƙara bayani akan sa duk da kasancewan ba majalisin mata bane amma na san da yawa ana da matan ta yadda duk abin da ya taso musu mu ne zai zama masdarin su mu da su koma zuwa gare mu wataƙila su mana tambaya to kun ga sai ya zama kanka a waye in irin wannan tambayan ya taso ba sai kai ma kai kabe tare ba zaka iya gaya mata me ya kamata ta yi to abu na biyu da yake wajabta wanka bayan maganan janaba shine inqita'u damul hayd yankewan jinin al'ada jinin haila me yasa aka ce wannan jinin al'ada idan ya kare yana wajabta wanka li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madawajin sarki inda yake cewa wa yas'alunaka 'anil mahid ya ma'aikin Allah suna tambayan ka dangane da abun da ya shafi al'ada haila qultu ka gaya musu ga amsa huwa adan shi wannan haila din al'adan da mata suke yi lalle kazanta ne fa tazilun nisa'a fil mahid haka ya ku mazaje ku kauracewa mata ku nisa ce su ta fuskan saduwa da su a inda suke cikin kwanakin zuban jinin al'ada. Allah ya ce wala taqrabuhunna, kada ku yadda ku tara da su, kada ku yi jima'i da su, ku kusance su, hatta yatuhurna, har sai sun samu sarki. To wannan ta fuska matar waya kenan. Akwai riwayan hatta yatuhurna, har sai sun yi wanka. Domin idan har aka samu bambanci yatuhurna sun samu sarki, me ma'anar samun sarki? Jinin ya dauke. A bisa ga wannan tsarin kira'a, sai zama idan mace tana al'ada jirin ya dauke, to a lokacin koda kafin ta yi wanka ne ya halatta kenan mai gidanta ya saru da ita in dai jirin ya dauke. Amma a bisa ga kira'a hatta yatahharna, to ma'anansa shine mutum ba zai samu damin zuwa ga iyalin ba bayan jirin ya dauke har sai kuma ta yi wanka, shine cikan tsarkin kenan. Wanda kuma wannan shine mafi ingancin magana, har sai ta yi tsarki ta fuskan ta yi wanka bayan daukewarsa, ba wai da daukewarsa kuma a buɗe kofar mu'amala ba. Allah ya ce fa idza tatahharna, idan har ya kasance matan ne suka samu tsarki, jini ya dauke sannan suka yi wanka, fa atuhunna min haythu amarakumullah, ku je musu ta yadda Allah ya umarce ku, mana ku je musu ta gaba. Inna Allaha yuhibbut tawwabin, Allah yana son masu yawan tuba. Ko yuhibbul mutatahhirin, kuma yana son masu san tsarkaka, ba masu mu'amala da najasa ko datti ko kazanta ba. Saboda haka bisa wannan aya kun ga Allah subhanahu wataala yana cewa wato wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, ko hatta yatuhurna, kada kusance su har sai sun yi wanka. Kun ga kenan shi al'ada yana wajabta mace idan jinin ya dauke dole sai ta yi wanka. Har yanzu akwai hadisin nana Aisha Allah ya daɗa ita, take cewa anna Fatimata binta Abi Hubaysh, cewa wata da ake ce mata Fatima ɗar Abu Hubaysh, kanat tustahadu, ta kasance tana fama da laluran istihada, ma'ana zuban jini wanda yake na lalura ba na al'ada ba. Fasalati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai ita wannan mata Fatimata bintu Abi Hubaysh tazo ta tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ga fa abin da yake damunta, jini fa yake daukewa ta yi wajen mata kaza kenan, kullun zuban jini take yi. Fa kala sai annabi ya ce mata zalika irqun, ai wannan jinin cuta ne, ba jinin al'ada bane, wani matsala ne ya faru daga cikin jiki wanda ya haifar da zuban jinin, amma ba yana nufin jinin al'ada bane da yake zuwa wata wata da su ƴaƴa mata. Walaysat bil haida, yace ko kadan ba al'ada bane wannan. Don haka fa idza aqbalat, ina gaya miki cewa idan jininki ya zo lokacin al'adanki ya yi, fada'i salata, to ki bar yin sallah, ki ajiye maganar sallah, ba a sallah a lokacin da al'ada yake zuwa. Wa idza adbarat, idan al'adan ya juya baya, ma'ana ya kare ya dauke jinin babu shi, faghtasili wa salli, sai ki wanka ki sallah. Wannan hadisi ko Bukhari da Muslim sun rawaice shi. Kun ga alfaza annabi ya ce fa idza adbarat faghtasili wa salli, idan jinin ya juya baya, ma'ana ya kare ya tafi, to sai ki wanka sai ki sallah, malisha sai ki wanka idan jini ya kare. Don haka wannan yana cewa kenan jinin al'ada da zarar ya dauke wajibin mace ne ta yi wanka, wanda wannan shi ne zai ba ta daman ci gaba da abubuwa na ibada, sallah, dawafi da makamantansu, kuma shi zai ba ta daman hatta mu'amala da mai gida sadda bukatar haka ya tashi. Saboda haka dallai daukewan jinin al'ada yana wajabta wa mace yin wanka bayan ya kare. Wannan shi ne wato abu na biyu da yake wajabta yin wanka. Almujibu thalith, mu je abu na uku. Wato abin da yake wajabta wanka na uku shine inqita'u damin nifas, yankewan jinin biki, jinin haihuwa. Me yasa aka ce yana wajabta wanka idan jinin haihuwa ya kare? Li hadithi Aisha radiyallahu anha qalat, saboda hadisin nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya dade ita, ta ce nufisat Asma'u bintu Umais, wato wata da ake ce mata Asma'u ɗar Umais, ta yi jinin biki bi Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an, mata ce ga Muhammad dan Abu Bakr as-Siddiq, sayyidina Abu Bakr yana da yaya da yawa, daga ce akwai Muhammad, tace to wannan mata mai suna Asma bintu Umais mata ce a gidan wannan dan uwa nawa Muhammad ibn Abi Bakr. Da wannan mata ta yi ta aihu, jini ya zo mata dalilin aihuwa, fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ya amuruha an tagtasila wa tuhilla sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sirkinta shine sayyidina Abu Bakr mahaifin mijinta cewa ya ga wannan matan ya umurce ta tunda jinin yanzu ya dauke jinin aiwan ta yi kokari ta yi wanka sai ta zo ta yi wato ta sanya ihrami domin ana magana ne akan lokacin aikin haji to kun ga kenan wannan hadisi ne cewa kenan idan jinin biki jinin haihuwa ya dauke ya kare akwai bukatar mace wajibi ne da ta yi wanka domin samun tsarki da kuma ci gaba da abubuwa na ibada sallah da makamantansu li'anna nifasa kal haidi hukman bi ijma'i sahabati domin shi nifasi jinin haihuwa daidai yake da jinin al'ada wajen hukunci hukuncin su iri ɗaya ne wannan bisa ijma'in duk sahabbai tun daga kan sahabbai har zuwa malaman da suka gabata suka zo daga baya kamar yadda Ibn al-Munzir ya hakaito wannan ijma'in a cikin littafinsa saboda haka jama'a jinin biki idan ya dauke wajibin mace ne sai ta yi wanka domin sabon sarkaka dan ta ci gaba da wato abubuwa na ibada wanda da ba ta yin su dalilin zuwan wannan jini din to wannan shine wato abu na uku daga cikin jerin ababe guda uku da malam ya ambata mana wanda suke wajabta wanka na farko ya ambaci janaba na biyu ya kawo mana haida na uku ya kawo mana jinin nifasi to amma akwai kari akan abin da shi malam ya kawo zamu yi cewa ya takaita karin akwai abubuwa guda biyu na farko akwai al-maut idan mutun ya rasu Allah ya karbi rayuwarsa shi ma wajibi ne a yi masa wanka ba zai kawai da zaran mutun ya rasu kawai a dukunkune shi a cikin likafani a kai shi zuwa ga makabarta ba dole sai an yi wankan gawa to wannan wankan shi ma wajibi ne sadda dalilin sa ya faru yaushe ake mutun wankan gawa sadda ya zama babar ya zama gawan kenan sannan kuma na biyu shine islamul kafir idan mutun ya musulunta da ba musulmi bane sai gashi yanzu ya shigo addinin musulunci to shi ma yanzu wajibi ne sai yayi wanka saboda ya tsaftace kansa daga dattin kafirci watakila da gaban ne ya shigo musulunci ya ta zina ta zina tansa bai taba wankan janaba ba to yanzu wannan wankan da zai ya shiga musulunci sai ya zama yayi wankan janaba na duk abin da janabar ne ta kama shi bai taba yi ba tunda ba musulmi bane a lokacin a baya to haka yanzu zai yi wanka na shigowa musulunci wanda wannan wajibi ne sanda ya zama aka samu bako wanda ya karbi kalmar shahada to dangane da shi na farko me hujjan da muka ce dole mamaci sai an masa wanka limata bata fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi taghsil ibnatihi zainab saboda abin da ya tabbata a cikin bukhari da muslim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci mata da su wanke ƴarsa Zainab da Allah ya karbi rayuwarta tun da ransa lamma matan lokacin da ita Zainab din ta rasu ƴarsa fa qala sai annabi ya ce igsilnaha thalathan aw khamsan ina umurtan ku wanke wannan yarinyan wanki 1 2 3 aw khamsan ko ya kai guda biyar ma aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalik ko ma ya zama sama da biyar idan kun ga cewa biyar din bai isa ba sai kun kara abun da annabi ya musu umurin shine su kula da wutri ko su yi uku idan ta tsaftata shikenan ko su yi biyar idan bata tsaftata ba in ma biyar din bai ba to su je bakwai in bakwai din ma aka tafi har zuwa gaba dan haka wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawace shine mai lamba na 1253 a cikin Sahih al-Bukhari hadisi ne ingantacce wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake umurtan mata da su wanke gawar ƴarsa bayan rasuwanta to kun ga wannan umurin yana da cewa wajibi ne kenan duk wanda ya rasu a wanke shi a yi masa wankan ƙarshe wanda zai hadu da Allah subhanahu wataala a sa shi a cikin likafanin sa a kashi zuwa ga makwancin sa na ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani wa amma islamul kafir amma dangane da abin da ya shafi musuluntan wanda yake ba musulmi ba da kafiri ne shi ma wajibi ne sanda ya shigo musulunci ya karbi kalma a wajabta masa yin wanka saboda hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara thumama tabna uthalin al-hanafi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci wannan bawan Allah da ake ce masa thumama ibnu uthal dan kabilan wato hanafiya yace annabi ya bashi umarni da cewa lalle yayi wanka haina usira a yayin da aka zo aka kama shi aka tare shi a masallaci aka daure shi tsawon kwana uku bayan an tsare shi asalin abin da ya jawo tsare shi wannan sumama din shine yadda mushrikan makka bayan annabi ya hijira yana garin madina suka sa sauran sahabbai a gaba da kwazzaba duk wanda zai hijira a tara hanyar sa wanda zai fita ma kasuwanci a masa ta'addanci a kwace abun kasuwancin nasa sai kasance suna furgita mutane ana zaune kawai a gare sai a ga sun zo sun kawo mamaya sun kawo hari su tada hankalin jama'a wannan ya sa maikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya samar da wasu zarata daga cikin sahabbansa matasa masu jini a jika ya ba su umurnin su rika gadin bakin garin Madina ta yadda da su tsare farmakin waɗannan mutanen in sun zo ne dai su kora su ana nan kuwa sai gashi wannan mai suna Sumama din ya taho sai kuwa waɗannan taraf suka kama shi suka mamaye shi suka kawo shi suka ce to wannan shi ya fi ƙarfin a ce ma a hukunta shi sai an kai shi wajen wato mai gida ya kai shi wajen mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam suka kamo shi aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zo ya rike shi ya ce masa kai Sumama me kake tsammanin zan yi maka sai ya ce in taqtul faqtul zadami idan kana ga cewa za ka kashe ni to ai za ka kashe wanda yake da jini ma'ana yana da dangi dan dangi za ka kashe kuma wanda shi ma ya kashe da yawa don haka ai makashin maza kan karshe za ka ta kashe ni ba wani abu cikan namiji ne na kai wuya ne yayi kwaran da zan iya karban kisa ji Sumama wannan yasa maki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi a fila daga cikin filas din masallaci ma'ana turke irin wannan ya daure shi a masallacin ta yadda ya kwana uku a masallacin yana ganin yadda ake sallah yana ganin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da darasi wa sahabbansa yake musu tarbiyya tsawon waɗannan kwanakin kowane rana annabi yakan zo ya masa sallan musulunci ya tambaye shi me yake so ya maimaita wannan kalmar na cewa idan annabi ya kashe shi ya kashe wanda yake dan dangi shi ma ya kashe da yawa idan kuma ya masa afuwa to yayi afuwa ma wanda ya dace a masa afuwa to a ƙarshe dai maikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake shi a bayan cikan kwana uku amma gabanin sake shi din sai annabi ya tallata masa musulunci cewa ba naka musulunta ba yace a ba zai musulunta ba shi ba zai kafi wannan kaskancin ba a ƙarshe dai aka bashi hanya ya tafi abunsa gabanin tafiyarsa yace ya musu ya maraikin Allah mutanen ka sun face min raƙumi na yace kai ina mutanen a da masa da raƙumin sa aka kawo raƙumi aka bashi yace akwai sulke na ma da makami na yaki sun karba annabi yace a kawo a da masa da abunsa aka bashi ya kama hanya ya tafi to har ya fita garin Madina sai ya juyo ba yana tunanin kamar annabi abuwan da ya masa ba na gaske bane kila dan ebi sa a biyo bayan sa a kashe shi yake cewa dai ba komai gashi har ya fita garin Madina ya fita salin alim ba wata rigima wannan ya sa shi da kansa ya kariyo kona ya dawo zuwa ga majalisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta mamaki to an sake shi ko me ya dawo da shi da haka da ya zo sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya karbi kalmar shahada ya musulunta daga wannan lokacin to shine ma'aikin Allah yake masa tambaya don me to lokacin da aka tallata masa musulunci bai shiga ba yace abin da ya sa saboda a matsayinsa na babban jarumi idan ya karbi musuluncin a lokacin za a ce ya ji tsoro ne ya sha wahalan daurin ya ga cewa ba zai kai labari ba za ka yi mika wuya ba da sansa ba amma yanzu ya tabbatar da cewa bisa ƴanci aka bar shi ya tafi abinsa kuma ba bin baya ba komai to yanzu ya karbi musulunci da izzansa da buwayensa ba wai dan an fi karfinsa ba yace wannan shine abin da yasa karbi musulunci kuma daga lokacin musuluncin sa yayi kyau to bayan musuluntan shi Sumama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da cewa to shikenan ka tafi kai wanka faghtasala wa salla raka'atayn Sumama ko ya tafi wanka har ma ya zo ya raka'a biyu a masallaci faqala alaihi salam a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad hasuna islamu akhikum haqiqa musuluncin dan uwanku yayi kyau ma'ana musuluncin sa ya karbu ya kyautata domin yayi musulunci ne saboda Allah ba dan tsoro ba dan wani shakka ba wato ya gamsu ne musamman yadda ya ga a cikin tsawon kwanakin da aka daure shi din ga yadda ake ibada wannan yasa Allah ya haska zuciyarsa ya zama hasken imani ya ratsa cikin zuciya har ma gashi yanzu ya musulunta muhallin shahid a cikin hadisin shine yadda ma'aikin Allah ya umurce Sumama bayan karbansa da kalmar shahada ya ce masa to je yi wanka wanda yana cewa kenan duk wanda ya musulunta lallai ya tafi yi wanka saboda tsarkake daudan da ya jima yake cikin sa gabanin shigan sa musulunci domin wanda ba musulmi ba balle zama tsare ya sarki ba balle zama idan yayi ba haya ya sarkake ba ba lalle zama yayi janaba yayi wanka ba ko da zai wanka dai wanka ne irin na soso da sabulu abun sa ba wai wanka irin wanda musulunci ya tsara ya shar'anta ba to saboda haka ake so sai da musulunta lalle yayi wanka sai zama ya kauda dukkan wannan rashin wankan da ya ta yi din na janaban da ya ta samu sa baya da komai to sai zama daga ranan ya samu sarki duk abin da ya fara ya ƙara samun sa irin wannan janaba kuma zai ci gaba da dora wanka a dai daga cikin jama'a waɗannan su ne abubuwa guda biyu ƙari akan wanda malam bai kawo ba mana wankan gawa da kuma wankan shiga musulunci kun ga idan muka hada da waɗancan uku sun zama nawa biyar wankan janaba wankan haila wankan biki wankan gawa da kuma wankan shiga musulunci to Allah sa a rike karatu wannan kenan to sai mu shiga cikin abin da malam yake faɗa yace su'al tambaya ma hukmuhu in ra'a fi manamihi ka annahu yujabi shafi na 19 menene hukuncin mutum baligi idan yayi mafarki a cikin baccin sa ka annahu yujamibu kamar gashi yana jima'i yana saduwa walam yakhruj minhu maniyun amma da ya farka sai ga babu wani abu da ya fita daga cikin sa na maniyi ba komai da ya fita to meye hukuncin wannan mutum gumba da amsa sai yace aljawabu amsa wa marra'a fi manamihi ka annahu yujami duk wanda ya gani a cikin mafarkin sa kamar gashi yana jima'i walam yakhruj minhu maniyun amma kuma mani bai fita daga cikin sa ba fala shay'a alaihi to wannan babu komai a kansa ai fala yajibu alaihi ghuslun wanka bai wajaba a kansa ba tunda mafarki ne kuma babu abin da ya fita to wannan ya sha lafiya babu abin da za a wajabta masa na yin wanka da sunan wankan janaba لان الغسل في غير الجماع منوط بخروج المني domin jama'a shi wanka wato wanda mutun zai yi shi na janaba wanda ba ta hanyar jima'i ya wajabta masa wankan ba to sharadi ne dole sai in mani ya fita mu ce a karatun da ya gabata cewa idan da mani zai fita ko ta hanyar saduwa ko ba ta hanyar saduwa ba wannan dole mutun yayi wanka da ko mutun da yayi saduwan ko da mani ko babu nan ma kuma dole yayi wanka kenan kun ga in ba ta hanyar saduwa bane ba sai zan mutun yayi wani abu na tunani ko mafarki wanda babu fitan mani ba wanka a kayin sa an fahimta yau da a ce saduwa ya to ko anzala aulam yunzil yayi releasing ko bai ba wannan wanka dole a kansa amma tunda ba saduwa bane ba mafarki ne yayi mafarkin kamar gashi yana saduwa kuma sai ga babu wani abu da ya haifu dalilin mafarkin da ya na fitan mani daga cikin sa to wannan babu komai a kansa mana ba sai yayi wanka ba ya ci gaba da abubuwan sa na ibada domin akwai hadisi na nana Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da take cewa inna umma sulaimin qalat ya rasulullah ummu sulaim wanda ita ce mahaifiyar Anas dan Malik matar Abu Talha tace wata rana ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inna Allah la yastahi min alhaq ya ma'aikin Allah lalle na sani cewa Allah baya jin kunyan gaskiya kun ga wannan kaman tayi wani shimfiɗa ne tayi sharan fage mai wani tambaya da za ta yi mai nauyi tambaya dan nauyi tace to amma dai ai Allah ya riga ya faɗa inna Allah la yastahi ko wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin tsoron faɗan gaskiya don haka dan faɗi wata magana mai nauyi amma kar a gabanin da kunya Allah da kansa baya jin tsoron ko kunyan faɗan gaskiya don haka ga tambayar na tace fa hal alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat shin akwai wajabcin yin wanka akan mace idan ta yi mafarki mana ta ga irin abu da dan miji yake gani a baccin sa yayi kaman yana saduwa ita ma ta yi mafarkin kaman ana saduwa da ita shin akwai wani abu akan ta na yin wanka dole ne qala na'am sai ma'aikin Allah ya ce mata kwarai kuwa lalle mace idan ta ga irin abu da namiji yake gani na mafarki ita ma lalle za ta yi wanka amma sharadin idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwa mana idan ta ga mani ya fita daga jikinta dan kun ga sharadin da annabi ya sa na amsan eh za ta yi wankan sai in ta ga mani a tare da ita kenan idan aka yi mafarkin babu wani abu na asarin mafarkin to wannan ba wani maganan wanka akan mutum sawa'un namiji ne sawa'un mace ce wannan kuma yana mana cewa kenan yadda namiji zai yi mafarkin ka ba yana saduwa da mace haka ita ma mace tana iya mafarkin ka man gashi ana saduwa da ita don haka sai a duba idan har ya zama akwai wato kutan wani abu wannan kutan shi ya wajabta yin wankan amma idan ya zama babu komai mafarkin ba zai sa a tilasta wa mutum yin wanka ba dan kawai yayi mafarki wannan kenan malai ci gaba da tambaya yace ma hukmu in wajada fi thawbihi maniyan yabisan menene hukuncin baligi idan ya taradda wato busasshen mani a jikin tufafinsa rigansa ko wandansa singletinsa ko gajeren wandansa ko ma dai me ne tufafi ne da ake makalawa a jiki sai ga ga wani abu na mani busasshe to ya hukuncinsa la yadri mata asabahu kuma inda abun mamaki yake shine bai ma san yaushe wannan maniyin ya fita ba shi kawai maniyin ya gani a jiki bai san yaushe abun ya faru ba to me hukuncin mutum yace wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan duk wanda ya tarar da busasshen mani a jikin tufafinsa la yadri mata asabahu ko bai san yaushe ne wannan maniyin ya fita daga jikinsa ba bai san ya akai wannan busasshen maniyin ya faru a jikin tufafinsa ba hukuncinsa shine igtasala to ko ya je yi wanka wanka irin na janaba idan yayi wanka wa adama salla sannan sai yazo ya maimaita sallolin da yayi min akhiri nawmatin nama hafihi a baccin da yayi na karshe wanda yayi shi abun da yake nufi da cewa baccin karshe misali sai kasance tun tashin sa da safi shi bai saki koma bacci ba ko bai tashi gane wannan busasshen mani a jikin tufafin nasa ba watakila sai da magariba ko bayan yayi magariba sai aka nuna masa ko shi da kansa ya gani to ita mamakin wai to yaushe wannan maniyin ya faru bai tuna ba to dan haka daga lokacin sai ya lissafa sallolin da ya bayan tashi daga wannan baccin to sai ya sake su dan haka kenan kun ga dole ne ya sake sallah subahi ya sake sallah azhar ya sake sallah al'asr magariban ma an yi ta sai ya sake ta tunda baccin da ya na karshe tun na dare ne ba wai baccin rana ne ba amma mu kaddara misali yayi baccin safi ko baccin rana to sai ya zama daga baya sai yake ganin busasshen maniyin to sai ya auna daga lokacin da ya farka daga wannan baccin sallolin da ya zuwa lokacin da ya tunan to sai ya sake su an fahimta Hausa to wannan shine hukuncin wanda ya ga busasshen mani a tufafinsa bai san yaushe maniyin ya same shi ba da kun ga har yanzu karatun mu yana nan da nace muku cewa mani ba na dasa bane nan ana maganar mutum bai san sadda maniyin ya fita ba shin nasa ne ma ko ba nasa ba to kawai sai ya dauka cewa nasa ne kuma bai san lokacin da ya fita wata kila mafarki ne to kawai sai yayi wanka sannan sallolin da yayi daga baccin da yayi na karshe zuwa lokacin da ya gane haka din sai ya maimaita sai ya sake su me hujja akan wannan hadisin Sulaiman ibn Yasar Allah ya dade shi yace anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu cewa sahabi umar dan khattab Allah ya dade shi salla bin nas subha sayyidina umar alu azamanin khalifancin sa ya fito yayi mutane sallan asubahi thumma gada ila ardihi bil hazf sannan sai sammako ya tafi zuwa gonan sa da yake wani waje da ake ce masa al-hazf can wajen gari bayan ya je da ya tube kayansa zai shiga aiki a matsayin khalifa fa ya je gona fa wajada fi thawbi ihtilaman kawai da ya tare kayansa ya ga a to ga wani busasshen mani a jikin tufafinsa bai san ya aka yi wannan maniyin ya same shi ba faktasala kawai sayyidina umar sai mazai dau matakin yin wanka na janaba wa ghasala al-ihtilam sannan ya wanke gurbin wannan mani din a matsayin tsarkakewa a tsaftacewa wa adali salatihi sannan sai ya sake wannan sallar da wata sallah kenan asubahi tunda an ce bayan yayi sammako zuwa gona ne ya je garin tufafi ne cire tufafi ne sai ya ga wannan din to kun ga yayi sallar asubahi menene baccin da ya na karshe baccin dare tunda da ya baccin bai sake komawa ba da ya sallah ya fita abin sa da ga wannan ne cewa kenan watakila mafarki ne wannan yasa yayi wanka wankan janaba sannan yazo ya saki sallan asubahin da yayi to wannan shine hujjar da malami suka kafa akan cewa idan mutun ya ga wato mani a jikin tufafin sa bai san yaushe ya faru ba to lalle sai ya je yayi wanka bayan yayi wanka kuma sai ya saki sallolin da yayi tsakanin baccin da yayi na karshe kamar da wannan hadisin na Umar dan Khattab yake cikin Al-Muwatta ta Imam Malik Allah ya yarda shi to sai mu je abu na gaba shine fara'idul ghusli farillan wanka a yace fasalin fi bayanin ghusl fasalin dake bayani akan a cikin abun da ya shafi bayanin wanka kan faradul ghusl nawa ne farillan wanka amsa yace faradul ghusl arba'atun farillan wanka guda hudu ne na dayan su anniyatu inda shuru niyya yayin farawa sai da zaka fara wankan ka daura niyyan yanzu wankan janaba zaka yi ba wanka na tsarki ba wanka na tsafta na soso da sabulu ba ka sa a ranka wannan wankan da kake yi ga sunan wankan abu na biyu wal fawru da kuma gaggautawa kar ka mutun ya tsaya nawa ka wanke fuska ka tsaya dan nawa ya koyin wani abu daban har ma fuskan ya goshe baka ci gaba ba don haka ana buƙatar al muwalat ma'ana jerantawa kana gama wannan ka shiga wannan kana gama wannan har ka gama wanka kar ka tsaya wani abu ya dauke maka hankali waddalku sannan ana buƙatar cuccuɗa ba wai koyi kwara ruwan ba kawai ka cuccuɗa hannunka ya bi jikinka wal umum abu na karshe kuma shine ka tabbatar cewa duk jikin ko ina ruwa ya same shi ma'ana ko ina ka game shi da ruwa a cikin jikinka to dan gane da waɗannan farillan wanka din ya fara da abin da ya shafi niyya menene niyya hi azmul qalbi ala raf'il hadath al akbar shine mutun ya daura niyya a ransa ba ta da ya furta da bakin sa ba akan yanzu yayi niyyan zai kawar da babban kari me babban kari shine wannan janaban wanda shi sai da wanka ake kawar da shi biliktisal ta hanyar yin wanka me yasa aka ce niyya wajibi ne ko farilla ne daga cikin farillan wankan li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa lalle dukkanin ayyuka suna tare da niyoyin su dole sai mutun yayi niyya domin kowani mutun yana tare da irin abin da ya niyya idan mutun ya zama niyan abin da yayi wato daidai da abin da aikatan ne sai ya samu lada da kuma mafita akan abin yayi don haka kenan niyya wajibi ne amma ba bukatar sai an furta don haka sanda mutun ya shiga bayan gida ya sa a ransa kawai yanzu wankan da zai yi wankan janaba ne magana ta kare sannan mu fahimta cewa wajen niyyan nan tunda wankan yana zama iri daya kun ga tsarin yadda ake wankan janaba shine ake wankan haila ba shine ake wankan daukewan jinin haihuwa jinin biki shine ake wankan shiga musulunci shine ake wankan gawan shine ake wankan juma'a da na'idi duk tsarin iri ɗaya ne me zai bambanta shine niyya kamar yadda kuma a niyyan wato a wanka ɗaya zaka yi hada niyya sama da guda ɗaya misali ran juma'a sai ya zama da mutum yayi janaba kuma gashi juma'a ta yi ma'ana lokacin sallan juma'a ya zo dab to kun ga lokacin mutum ya shiga bayan gida zai niyan wannan wankan da zai na kauda janaba ne kuma na juma'a ne a lokaci guda don haka ya halatta yin waɗannan a yi su a ta hada niyya din ya zama niyan ya wuce guda ɗaya don haka dai niyan wajibi ne da a ce mutum a ran juma'a ya samu janaba da ya shiga bayan gida yin wanka sai zama kawai shi niyyan da ya daura niyyan wankan juma'a to ba da zube wankan janaba ba saboda bai sa ta a niyya ba ta da cewa irin tsarin wankan yayi amma tunda bai sa da niyyan wankan janaba ba babu wankan janaba a cikin lissafin sa daga ko yayi sallah ba ta yi ba bai niyyan wankan janaba ba don haka sai an hada da niyya kafin ibada take inganta na biyu daga cikin farillan wankan ta'mimul jasadi bil ma ko kuma shine al-fawru ko al-fawru ma'ana gaggautawa ai ya kasance mutun yayi abun bila fasilin min azzaman kada ya ja lokaci da zaran ka gama wannan ka shiga wannan kana gama wanke hannu yi kokari ka fara kurkure baki kana gamawa shakarwa a hanci wanke fuska kaza kaza daga wannan sai wannan kar a samu jinkiri illa ya ka dai kawai idan ka samu lalura aka samu dan tsaiko da jinkirtawa kadan wanda ba mai yawa ba saboda wani uzuri to wannan kan muktafar an yafe mutum babu wani laifi misali kamar me kamar mutum na cikin wankan sai ruwan ya kare dan wata kila ruwan ba mai yawa bane ko ruwan ya tintsire kaga tana zaka cigaba da wankan don haka tunda yanzu laluran da ya faru karewar ruwa ne to gashi ka fara wankan kuma ruwan bai kai maka ba ya halatta ka je ka nemo sauran ruwa ka zo ka dora ba sai ka sabunta ba ka dora ka karasa wankan ka wannan saboda lalura ruwan ya kare a wanke ta'ihi ko kuma ya kasance ruwan ya yanke misali a shawa kake yi aka dauke ruwan ko ruwan dama na tanki ne ko ma dai menene sai zama ruwan yanzu ya kafe bayi zuwa kaga kenan nemo ruwa ya kama tunda yanzu ruwan ya yanke to da haka yanzu kun ga wannan ba da gangan bane ba mutum yana cikin wankan ya katse da haka irin wannan katsewan babu laifi a kayin sa da zaran mutum ya nemo ruwa zai ci gaba ne ya dora daga inda ya tsaya idan ya zama yankewan ba mai tsayi bane ba a samu tazara da yawa ba amma mutum ya fita sakamakon ruwan ya kare sai zama bai samu ruwan ba yace ne ma yabi awa daya to wannan kan ya dawo daga farko zai fara saboda yadda tazaran yayi tsawo amma idan ya zama dan kankanin lokaci ne minti 2 minti 5 minti 10 in ya dawo kai dorawa zai akan abun da ya tsaya wannan shine alfauru dan haka ana bukatar mutun ya gaggauta gaggauta ba ana nufin mutun yayi jika same ba ko yayi jikal-jikal yayi masa ya fita ba a'a a dai bi abun annasuwa kai dai ba a san jinkirtawa kai wannan kuma kai ta jira ko ka shiga wani abu kafin ka zo ka ci gaba dan haka kar a ce gaggauta ko mutun ya dauka ayi mutun yayi shafshaf faka-faka yadda mutane suke wada ko wa'a a dai yi shi a cikin nutsuwa amma ba wai ta hanyar jinkirtawa waddalku sai kuma cicudawa ma'ana mutun ya rika sa hannunsa yana gogawa saboda dai suna na insha Allah ya kara mata yadda ta ce lalle ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallama allama al-ghusl annabi ya karantar da ita yana da ta yi wanka thumma amaraha an tadlika annabi ya umurce ta duka daga cuda jikinta wa tatba'u biyadiha kulli shay'in lam yamassahu al-ma'u min jasadiha sannan ta rika sa hannunta tana taba duk jikinta inda ya zama ruwan bebi ba tunda hannun akwai damshi akwai tuka inda ruwan ma bai yi ba in ka sa hannunta ai zaka ga ta sa masa ruwan kenan don haka ana bukatar sanda mutun zai yi wankan janaba ya rika sa hannu yana cuccuda ba wai kawai iya kwara ruwan ko zuba ruwan ba sannan hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wancan da muka kawo na nana Aisha da ba tarar da shi a cikin al-Muhalla na Ibnu Hazm al-Andalusi to ga wannan kuma shi wato yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace inna tahta kulli sha'ratin janaba lalle karkashin kowane gashi a jikin dan adam akwai janaba faghsilu sha'ra wanqul bashara lalle ku wanke ko ku wanke kowane gashi a jikin ku sannan ku tsaftace fatan ku ta ya ke tsaftace fata shine a goga a wanke a murza amma kawai dan ka zubar ruwa ai ba dai bade tatu ya zama ya fita yadda ake bukata ba don haka wannan hadisin ta da cewa yana da rauni amma yana da hanyoyi da yawa wanda za su karfafe shi don haka lalle mutum akwai wajibcin sanda zai yi wankan janaba ko wankan haila idan mace za ta yi ko wankan biki ko na shiga musulunci ko na gawa lalle a cicuda ba kawai a ta zuba ruwan ruwan na gudana ba kawai na karshe shine al-umum wato game jiki da ruwa saboda fadan Allah subhanahu wataala wa in kuntum junuban fatahharu idan kasance masu janaba lalle ku tsarkake me ma'anan fatahharu ai faghtasilu lalle ku yi wanka menene ma'anan hakikanin wanka shine ifadatul mai ala jami'il badan shine kwararwa a dukkan jiki shine wanka kenan da ce mutun da yazo ya wanke iyakayinsa ya wanke hannayensa da kafafuwansa yayi wanka bai yi ba tare da cewa kaso 60 ko 70 na jikinsa ya wanke amma tunda ba duka jikin ya wanke ba za kira wannan abun da yin wanka ba don haka wanka ba ya zama wanka har sai mutum ya wanke duka jikinsa daga sama har kasa to shine za a ce yayi wanka kenan to tunda Allah ya ce fatahharu ma'anarsa faghtasilu yana cewa dole mutum ya game jikinsa da ruwa ta yadda ko ina a jikinsa zai samu ruwa wannan kuma shine inda zamu tsaya Allah ya wafakar da mu ya samu dace abinda baka faɗa ya zama daidai Allah ta rahama cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك